sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da wannan dare. Ga masu azumi kuwa, tare da fatar sun sha ruwa lafiya. Wanda yanzu haka agogon mu ke cewa karfe 4:30 na marece a gundumar Colombia. A wannan rana ta yau, Talata 11 ga watan Mayu, shekara ta 2021 miladiya. Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin, tare da taimakon Ibrahim ka Almasi Garba da sauran abokan aikin mu. Muka sake dawo muku a cikin shirin. Muna dauke da rahoto akan farfado da dokar kulle da gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce ta yi, sai mu ji halin da ake ciki akan sallamar ma'aikata da ake yi ba bisa ka'ida ba dan bambancin jam'iyya ko kuma wasu dalilai. Haka zalika, kamar kowace rana irin ta yau, muna tafi da rahoton mu na musamman daga jihohin Arewa ta Tsakiya. Sai mu kawo muku labaran wasanni a takaice, mu kuma karkara shirin da nasiha albarkacin wannan wata na Ramadan. Amma dukkan mu kai ga waɗannan, sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
To, assalamu alaikum masu saurare, da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya. Ga labaran. Hukumomi a India yau Talata sun ce har yanzu ba su tabbatar da musabbabin mutuwar dimbin mutanen da aka ga gawarwakin su a kogin Ganges ba. Jami'ai a jihar Bihar sun ce an gano gawarwaki 71 jiya Litini, a yayin da kuma jami'ai a jihar Uttar Pradesh da ke makwabtaka da jihar ta Bihar ke cewa an gano gawarwaki wajen 100 daga jiya zuwa yau Talata. Hotunan yadda gawarwaki ke ta yawo kan ruwa ya janyo fushin jama'a da kuma raɗaɗin cewa wasu ne da suka mutu sanadiyar cutar corona, wadda ke daɗa bazuwa a wannan ƙasa ta kudancin Asiya fiye da ko'ina a duniya. Wasu ƙwararru a harkar lafiya sun bayyana damuwa kan yiwuwar cutar ta corona ta yaɗu ta ruwan da ya gurɓace. Isra'ila ta sake kaddamar da hare-haren jiragen sama a Gaza da asubahin yau dinnan Talata, inda ta auna wani bene na wani komandan Hamas, yayin da mayakan Hamas suka cilla makamai sama da 250 kan Isra'ilar. An samu rahoton mutuwar Palestinawa akalla 24, ciki har da yara 9 a Gaza, a yayin da fararen hula 6 suka jikkata a Isra'ila bayan da wani makami ya fada kan wani gini. Hamas ta cilla wasu rokoki 'yan mintoci bayan cikar wa'adin karfe 6 na yamma agogon yankin da aka ɗeba ma Isra'ila ta jinye jami'an tsaronta daga masallacin Al-Aqsa da ke tsohon birnin Qudus. Tashin hankali na yawan barkewa a 'yan kwanakin nan a wannan rukunin gine-gine, wanda Yahudawa ke ɗaukarsa a matsayin wuri mafi tsarki gare su, Musulmi kuma ke ɗaukarsa a matsayin wuri na uku a tsarki gare su. Rahotannin kafafen yaɗa labarai daga Rasha na nuna cewa wasu ko wani ya buɗe wuta a wata makarantar elementary yau dinnan Talata, ya halaka ɗalibai aƙalla 11, wasu kuma aƙalla 16 sun jikkata a wannan al'amari wanda ya auku a birnin Kazan, headquarter jamhuriyar Tatarstan. Gidan talabijin ɗin gwamnati RIA a takaice ya ce an kama aƙalla wani ɗan bindiga. Hukumomin tantance magunguna a Amurka sun amince a yi allurar rigakafin COVID-19 da kamfanin Pfizer-BioNTech suka ƙirƙiro ga yara masu shekaru 12 zuwa sama, wanda hakan ya faɗaɗa rukunin mutanen da suka cancanci a musu rigakafin. Hukumar tantance kayan abinci da magunguna ta Amurka FDA a takaice jiya Litini ta ce rigakafin bai da illa kuma yana da inganci ga yara 'yan shekaru 12 zuwa 15. Dama an amince a yi amfani da rigakafin ga yara 'yan shekaru 16 zuwa sama a yanayi na lalura. Zai sa matasa su samu kariya daga cutar COVID-19, wanda hakan ya daɗa kai mu kusa ga yanayin da aka saba da shi a baya da kuma ƙarshen annobar, a cewar muƙaddashiyar kwamishinar hukumar ta FDA Janet Waddup a wata takardar bayani. Ƙasar China ta ce yawan al'ummarta ya ƙaru da mutane miliyan 72. inda ya kai biliyan 1 da kusan rabi daga shekara ta 2010 zuwa 2020, wanda hakan shine mafi kankanta na karuwar da yawan jama'ar take yi tun bayan da ta kafa dokar hana haihuwa fiye da daya ga kowane iyali a shekara ta 1980.
Cikakkun labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Bayan labarai, yanzu kuma bari mu shiga taskar rahotanni. Tun bayan ayyana batun farfado da dokar kulle da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi a ranar Litinin ta bakin kwamitin shugaban kasar mai yaƙi da annobar corona, 'yan Najeriya suka fara yin tsokaci kan tasirin ɗaukar wannan matakin da hasashen yanayin da kasar take ciki na zaman ɗarɗar kan tsaro. Lamarin da wasu ke maraba da shi, wasu kuma ke ganin cewar hakan ya shiga cikin haƙoƙinsu. Daga birnin tarayya Abuja, wakiliyar muryar Amurka Halima Abdulrauf ta yi komuna da ƙarin bayani.
Kwamitin shugaban Najeriya mai yaƙi da annobar coronavirus ne ya sanar da matakin sake farfado da dokar daƙile yaduwar cutar coronavirus ta zata shafi wasu ɓangarorin rayuwar al'ummar ƙasar a jihohi 36 da ma babban birnin tarayya Abuja, wanda zata fara aiki daga yau Talata. Manajan gudanarwa na kwamitin kula da al'amuran cutar corona a Najeriya, Dr. Mukhtar Muhammad, ya ce dokar kullum ba sabuwa ba ce.
Na farko dai zan ce wannan dokar ba sabuwar doka ba ce, doka ce wadda dama tana nan a ƙasa. Dama can ba a janye abubuwan da aka gindaya ba na ƙoƙarin kare ko rage yaduwar cutar corona. Wannan sun haɗa da dokar hana fita da daddare daga 12 zuwa ƙarfe 4, dama can tana nan, da kuma sauran dokoki na wajen ƙayyade yawan mutanen da za su iya taruwa a wurin da yake containment ko ɗaki ko wani majalisi domin gabatar da taro. Na uku kuma dama dokar tana nan wajen cewa duk inda mutum zai je ko kasuwanni ko tashar mota ko shaguna, mutum ya tabbatar cewa yana sanye da kayan kariya na kamawanni na hanci ko takunkumin hanci, sannan kuma a tabbatar cewa mutane babu cunkoso. So daga cikin wayannan dokoki da aka kara bujiro da su yanzu dama ba sababi ba ne, suna nan a ƙasa. Iyaka an farfado ne domin a ja hankalin mutane su san cewa lallai fa akwai hatsari na iya ƙara ganduma cikin ita wannan annobar a karo na uku. Gaskiya a kimiyyance ba mu da wani hujja da ya nuna cewa wannan cutar tana buga yanayi ne na cewa kasashen da suke sanyi daban kasashen da suke zafi daban. Wannan al'amarin ya fi ƙarfin abin da za a zauna a sa masa ido, a bari abubuwa su faru ko su gudana kawai a karan kansu. Dole ne hukuma ta ɗau mataki. Shugaban ƙasa ya riga ya rattaba hannu akan doka ta kare lafiya, wato the health protection regulation, wanda ya ba da tsari daki-daki akan matakan da mutane za su bi domin kare kansu daga cutar corona da kuma hukuntar da waɗanda ba su bi wannan ka'ida ba.
'Yan Najeriya da dama sun ci gaba da bayyana mabambantan ra'ayoyinsu game da sake farfado da dokar kulle, suna mai cewa
sunana Ibrahim Muhammad Askirana. Naji maganar coronavirus ba abu ne wanda yake da dadi ba, aka dada wannan doka a ƙasa, to alhamdulillah babu da zamu ce. Amma da za a ba da muhimmanci da ake ba ma corona akan tsaro a ƙasar nan, ai da yafi tunda kowa yau yana cikin dardar, ba mai kwana a gidansa, mutane a ƙauyuka daji suke kwana, kan itatuwa suke kwana, kaje asikira kaje uba kaje duk local government a Borno mutane suna dardar, ba ma can ba. Yau tsaro ya zama to a birnin tarayya Abuja, gonaki mutane suna tsoron zuwa Abuja, nan kuje ana satin mutane. Amma an sa muhimmanci akan corona fiye da tsaron ƙasar nan, ana kashe mutane fiye da abinda corona ke kashewa. Ji za a yi noma bana.
Sunana Abdul Adamu Muhammad. Game da wannan dokar kulle da aka sake dawo da ita, ban tsammani za ta yi tasiri ba, duk da ma dai akwai wuraren da za a ce za ta yi tasiri, kamar su birnin tarayya da yawancin manyan biranen da suke jihohi. Amma har ga Allah a ɗan ƙauyuka karkaranmu ba ma wanda ya kula da ta farko ma sa wannan takunkumin fuska, balle har a zo ga wani doka.
Mai magana Abdulrahman Mu'azu Ali. Magana sabunta dokon kulle, mu mutanen Yobe ba abu bane sabo da zai tayar mana da hankali. Mukan tsayar da zirga-zirgar mu karfe 10:11 kafin dokar kullum ma, to abu ne da mun saba. Sannan duddin da zamu je mukan yi kokari mu kiyaye mataki da masana lafiya suka sa, mukan sa face mask, kan wanke hannayenmu idan zamu shiga jama'a, sannan mu abin da yake taimar da hankali shine a ce an kulla gari baki daya. Dukan abubuwan rayuwarmu yakan tabo, siyan abinci ko kuma wani abu da zaka bukata a kasuwa mukan neme shi cikin wahala, wannan shine tashin hankali.
Alƙalman kididdigar hukumar NCDC sun yi nuni da cewa mutane 49 ne suka kamu da cutar corona a Najeriya a ranar Litinin. Sai dai gwamnati ta ce duk da haka ta ɗauki matakin kariya laƙari da irin abubuwa da ke faruwa a ƙasashen India, Argentina, Amurka da ma wasu ƙasashe a nahiyar Afrika inda ake samun ƙaruwar masu kamuwa da wannan cuta, kuma ya zama wajibi ta kare al'ummanta akan lokaci. Halima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To Ubangiji Allah ya kawo muna mafita baki daya. Yanzu kuma sai mu leka jamhuriyar Niger, inda ake ci gaba da kaddamar da ayyukan majalisun kananan hukumomi a duk yankunan kasar. Ofishin ministan cikin gidan kasar ya umurci gwamnoni da kantomomi su ɗauki matakan hanawa shugabannin majalisu na kananan hukumomi amfani da matsayinsu wajen korar ma'aikata daga aikin su ba bisa ka'ida ba, bayan da magajin garin Yamai ya bada sanarwar dakatar da ayyukan wasu fitocin gwamnati. Wakilin muryar Amurka Sule Mummuni Barma na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton.
La'akari da matsalolin da aka fuskanta a shekarun baya wajen gudanar da al'amura a majalisun kananan hukumomi yasa ofishin ministan cikin gida ɗaukan matakin rigakafi da nufin taka burki ga magadan garin da ke fakewa da matsayinsu don korar ma'aikata daga aiki ba akan ka'ida ba, kamar yadda babban maga takardar ministan cikin gida Said Halidu ya yi ƙarin haske.
An yi shi 2005, an yi shi 2011, yau wanga shi a kaji na uku. Mun ga irin abin da duka kewa kanuwa ba sai na wani dogon bayani ba sajar sake zaɓe na magajin gari ko wani abu bai shahe shi ba, shi ma'aikaci ne. Duk wanda ya zo zai yi aiki da shi tun da shi kwamin ne yake ma'aiki ba mai rabai yake ma'aiki. Irin da mai da same shi da laihi bisa ga aikin shi sai mai hukunci kamar yin duk wanda magabaci ya kamata shi wa ma'aikaci wanda a ƙarƙashin shi hukunci in kamar bai aikin shi wanda ya kamata.
Tuni 'yan siyasa suka fara bayyana ra'ayoyinsu akan wannan batu. Alhaji Asumana Muhammadu shine kakakin jam'iyyar PNDS tarayya.
Wannan mataki da aka ɗauka daidai ne saboda ba dan kana mera ba da ka zo ka iske ma'aikata na gwamnati ka ce za ka sallame su da aiki dan ka kawo naka ko ƴan uwanka ko ƴan siyasarka. In ka duba ai a cikin miri na Niger, jam'iyyar PNDS tare ita adda kashi 70 cikin 100. Kinan babu wata hujja da wani zai cewa an yi wannan abun dan a kwari wani.
To sai dai Bana Ibrahim na jam'iyyar Model Mana ta ƴan Hamayya mai mulkin birnin Yamai a matakin da'ira na cewa umarnin da gwamnati ta bayyana gwamnoni da kantomomi alama ce ta kama karya.
Wannan abu ya saba ma dokokin kasa, kuma muna kashedi zuwa ga minista na cikin gida ya kula da aikin shi na tsaro a cikin kasa, ya bar bundumomin nan da al'umma ta zabe su su gudanar da aikin wanda an ka zabe su a bisa kanshi.
Kwana biyu bayan da ya karbi ragamar majalisar wakilan birnin Yamai, zababban magajin gari Umar Dogari ya dakatar da aikin wasu sufetocin gwamnati, abinda ya haifar da muhawara a tsakanin bangarorin siyasa.
Aka kai mayar zaka zuwa ka ce ka dakatar da instructor de travail babban ma'aikaci na magajin gari ko na kasa, kace kai dan kana mayar da zakkuwarka abinda za ka yi, ka dauki mataki dan ka hana wa'annan ma'aikata yin aikin su. Inspector ba makami na ba, aiki ne na kana da ka cancanta kai wannan aiki.
Takardar da ya dauka ba na cewa an kore su bane, an tsige su ne da makamin da ke gare su.
SJ Saidu Halidu da ke kara haska fitila akan manufofin gwamnati game da umarnin da ta baiwa makarrabanta a yankunan karkara ya tabbatar da cewa babu dalilan siyasa ko kadan wajen daukar wannan mataki.
Zancen su na siyasa nan tsakanin su na sino mu tsakanin mu da kananan hukumomi, kamar kowace entreprise din tana da ma'aikata ita mu sina tsakanin mu da su.
Wannan sabuwar dambarwa da ke wakana makonni biyu kacal bayan kaddamar da ayyukan majalisun kananan hukumomi wata alama ce da ke kwatanta yiwuwar fuskantar zaman doya da manja a tsakanin zababbun wakilan al'umma da jami'an gwamnati a yankunan karkara, ko da yake doka ta bada damar shigar da kara a gaban kotu domin kalubalantar dukkan wani matakin da ake zargin an dauka ba akan ka'ida ba. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Da haka muka zo ga rahotonmu na musamman daga jihohin Arewa ta Tsakiya, wanda Mustapha Nasiru Batsari ya hada mana.
Malamai masu gudanar da wa'azin musulunci a cikin wannan wata na Ramadan sun kammala tare da yin addu'o'i na musamman domin samun zaman lafiya da kuma yin kira ga hukumomi akan daukar mataki domin shawo kan lamarin. Sheikh Abubakar Gido Argungu da ya rufe tafsirin sa a Kwantagora ta jihar Niger yayi kira ne ga jami'an tsaro akan rike amanar da aka ba su.
Don haka mu abin da ake kira mu ga duk wanda an ka ba amana cikin kasar mu gabaki daya ji tsoron Allah ya rike amana tun daga gwamnonin mu da ainihi a yan siyasar mu da yan kasuwar mu da ma'aikatan mu gaba daya duk wanda ya san yana da wani hannu ta hanyar ba da izini a shigo da makami ko da direban mota ne wanda zai dauko su su yi tsada da shi ya ji tsoron Allah ya dubi jinan ne na bayin Allah da ake zubarwa a duba a gani ya ku musulmi yanda ake zina da matayen mutane yanda ake yayyanka mutane har da jarajirai sannan a zo a iske mutane da azumin su a tilasta su su sha ruwa kuma a yi zina da matansu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akwai wata mata da suka ce ta sha ruwa ta ce a azumi gare ta tace ki suka ce ki kare azumin ne tace a to wallahi sanar da mu da ke tace wallahi duniya ba taba dana da ita ba don haka ba wanda ya sai dana da ita a karshe dai sai suka harbe ta. Allah ya sa ta yi shahada. Akwai mutane da yawa da muke kira kuma yan gudun hijira waɗanda suna ne cikin garin Kwantagora da yawa ba su da abinci sun hasarar dukiyarsu da gidajensu da garuruwansu. Muna kira ga tajirai da 'yan kasuwa da ma'aikata da manoma da makiyaya da duk wanda Allah ya sa ya mallaki wani abu na tallafa ma 'yan gudun hijiran nan don girma Allah ya tallafa musu gwargwadon hali. Ubangiji Allah ya ba da ikon tallafawa. Muna roƙo.
Lamarin rashin tsaron a jihar Niger dai ya sa daukar matakin gudanar da addu'o'i na musamman domin neman sauki daga Allah a wannan wata na Ramadan. Kamar yadda daraktan kula da harkokin addinai na jihar Niger Dr. Umar Faruk Abdullahi ya yi ƙarin haske akan tasirin gudanar da addu'o'in.
Sannan kuma musifa da ta addabe mu na fama da 'yan ta'adda abun ya fi ƙarfin mu ya fi ƙarfin shugabannin mu sai sa muka mai da al'amarin ga Allah ta'ala. Dama da gare shi muke kuma gare shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma gare shi zamu koma. Don haka muna neman ya shiga tsakanin mu ya taimake mu ya kawo ƙarshen wannan ta'addancin da muke fama da shi. Wannan shine dalili.
Za a ci gaba kenan ko bayan an ƙare wannan azumi?
Za mu ci gaba domin har sai mun ga ƙarshen wannan abin. Za mu nace wa Allah mu ta roƙon shi muna kai kuka gare shi muna neman agaji daga gare shi. Mun shigo lokacin da Allah ya kawo mana jarabawa na rashin zama lafiya muna fama da 'yan ta'adda. Kowa ya koma ga Allah ta'ala mu tuba daga laifuka mu roƙe shi gafara mu yi amfani da ƙarshen wannan Ramadana lokacin da Allah masu tsada ne lokuta ne masu muhimmanci Allah ke karɓar addu'o'i mu roƙe shi don ya yaye mana wannan hicintunu.
A can jihar Kogima an rufe tafsirin na Ramadan ne tare da tallafawa marayu da ma mata jawarawa da abin yin bukukuwan sallah. Inji ɗaya daga cikin 'yan kwamitin tafsirin a jihar Kogi Malam Yusuf Umar Obajana.
Na'am, a jihar Kogi cikin taimakon Allah an samu tallafawa marayu ɗaiɗai har guda 500.
Na'am.
Waɗanda wannan marayu guda 500 maza da mata kowanne an ba shi tallafi gwargwadon abin da yake bukata. Maza an ba su abin da ya shafi shaddodi da yadina, mata kuma an ba su atamfuna da hijabai da abin da ke da alaka da kayan hidima na mata. Sannan akwai zawarawa waɗanda ba su da mazaje kuma ba su da masu tallafa musu. Su kuma an tallafa ma guda 50. An ba su kayayyakin abinci, shinkafa da wake da makamantansu. Wannan su ne adadin waɗanda aka taimaka mutum 500 kenan da 50.
To ina kuka samu kuɗin da kuka tallafa ma su waɗannan marayu?
To yadda kowace jiha take kuma haka muka yi. Ana bi tun kafin Ramadan ana neman taimakon domin wannan tallafin, sannan cikin Ramadan din ma ana ci gaba da nema. Lokacin da Ramadan ya kai kwanaki 10, to a nan sai a ga abin da ake da shi ya kamata zo a yi wannan hidima. Mun samu listin marayun da farko bai ma kai adadin hakan ba, to amma da aka ci gaba da shelantawa suka kawo kuma cikin yardan Allah abin da muke da shi a kasan shine abin da ya hidima.
Na'am. To yanzu kana ganin marayu 500 din nan an samu da yawa kenan ko?
Gaskiya an samu da yawa tunda bara ba a samu sun kai 500 din ba adadin marayu.
Na'am.
Eh bara bai kai 400 da wani abu ne to amma bana sake samun ƙari sai kai 500.
Na'am. To marayun da ba su zo ba su gabatar da kansu koko wani wasu za su ce za a ce kogi gaba daya a ce 500 koko.
Eh akwai abin da ke fara ka san kogi jaha ce wacce ana haɗe da to duk da cikin nasarar da muke samu mu wato kusan a cikin 500 din nan akwai kuma kabilu waɗanda su ba su gamu su da irin wannan yanayin abun bane da ake har yanzu ana ta wayar da kansu akan turowa din suna ganin kamar wani abu ne wanda bai kamata ce sun sa wato nasu marayun a ciki ba wanda muna ganin shekara mai zuwa insha Allah cikin wayar da kai da muke ci gaba da yi har waɗanda ma wato ba su fahimta ba wanda kabilu ne sosai sosai suma muna fatan za su fahimta wanda daga wannan lokacin muna ganin adadin marayu yana iya kai times 2 din wannan ko kuma ninki uku ma
to a can jihar Kwarama marayun sun samu irin wannan tallafi inji shugaban kwamitin kula da tallafawa marayun a jihar Kwara Muhammad Bashir Umar
na to Allah ya saka muku alkhairi alhamdulillah an samu nasara da cewa wannan abu an fara gudanar da shi bara lokacin corona shi din corona da aka rona gida alhamdulillah wannan taro mun samu gudunmuwa daga jama'a da kuma abokan arzika an samu kamar marayu kamar mutum 130 ne suka bura abin nan insha Allah
na'am 130
eh kama daga ainihin atishin kafa ne ainihin tsaruni haka to alhamdulillah kusan da kuma yan kudade da aka dora musu kadan kadan akai cewa wannan shine abin da ya samu insha Allah rabbi
to kamar wani kalubale kuka fuskanta bana akan aikin tallafawa marayun nan
lalle balan akwai kalubale kare daga sai da shi wannan abin da aka fara shi daga zuwa bara dai anan da Kwara da dan kusa amma babu shi gaba daya kuma akwai shi dai a suna amma babu shi ainihin aiwatar da shi to wannan shine kuma cikin ikon Allah zuwan matasa aka ta tashi suka yunkura wajen ganin cewa wannan abu wato an ci gaba an fara gabatar da shi a jihar Kwara da cewa alhamdulillah mun yi nasara gudun mu da muka samu a bara ya zarta na bara dole bara gaskiya kusan kowa na gida ana ishu din corona wannan shine
to kamar marayun Hausawa da kenan ilori ne ake taimakawa koko hadda Yarbawa da sauran kabilu
eh to balle mun yi kokari ne ka san abu ne sabo aka fara shi
eh
yawa to mun kokari mu shigo da su ma din magana domin su ma wasu gudunmuwa sun fito daga wuraren sun samu gudunmuwa daga wajen jama'ar da su ma na ga wannan zaza kullu su ma daga cikin mun abin da dade cewa wato abun gwamnati ba ta shigo ba
za a gudanar da karamar sallar dai ba tare da bukukuwan hawan dawaki ba a jihar Niger saboda dalilai na tsaro yayin da sauran jihohin Najeriya kuwa aka kara da sabuwar dokar corona da ta fara aiki a yau Talata Mustafa Nasir Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya
yanzu kuma ga shirinmu na gaba
wasanni a takaice
yanzu haka a kokarin kammala wasanni daban-daban na kwallon kafa a nahiyar turai na wannan shekarar ta 2021 a yau a ƙasar Spain ko kuma Spain a mako na 36 na teburin La Liga Levante da ke matsayin ta 14 tana karɓar bakuncin FC Barcelona sai Osasuna da ke matsayin ta 12 tana karɓar bakuncin Cadix Elche da ke matsayin ta 19 tana karɓar bakuncin Alaves a dai ƙasar Spain a teburin wasannin kwallon kafa na wannan shekara na La Liga ko ita ce Atletico de Madrid da ke da maki 77 ta biyu Real de Madrid da maki 75 ta uku FC Barcelona ita ma tana da maki 75 haka ma duk dai a yau Talata din nan a teburin kwallon kafa na Premier na kasar Britania ko kuma Ingila ana bugawa a mako na 36 tsakanin Manchester United da ke matsayin ta biyu da Leicester da ke matsayin ta hudu a teburin wasannin kwallon kafa na Premier na Ingila yayin da za a yi wasan cikon gurbi na mako na 32 tsakanin Southampton ta 17 da Crystal Palace da ke ta 13 a teburin wasannin kwallon kafa na wasa na kakar kwallon ta wannan shekara ta 2021 a kasar Ingila ko Britania ta farko ita ce Manchester City da ke da maki 82 Manchester United da maki 70 ta uku Chelsea da maki 64 ta hudu Leicester da maki 63 ta biyar West Ham da maki 58 ta shida ita ce Liverpool da
da maki 57. Ta bakwai ita ce Tottenham da maki 56, ta takwas Everton da maki 55, ta tara Arsenal ce da maki 52. Idan muka leka kasar Italia kuwa ana karawa mako na 36 na wasannin kwallon Serie A yau Talata, inda Napoli ke buga da Udinese a teburin Serie A na kasar Italia na kwallon kafa na wannan shekara ta 2021. Ta farko yanzu haka ita ce Inter Milan da maki 85, ta biyu Atalanta da Bergamo da maki 72, ta uku AC Milan da maki 72, ta hudu Napoli da maki 70, ta biyar Juventus da Turin da maki 69. Haruna Maman bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Yanzu ga nasiha albarkacin wannan wata mai albarka.
Assalamu alaikum, sunana Umaru Abubakar, Adama Garam, jamhuriyar Niger. Zan yi magana akan rayuwar matasa tu a wannan lokacin na azumi. Ya kamata ga ƴan uwanmu matasa su gane wannan lokaci ne lokacin azumi, wata ne mai albarka, wata ne mai alhurma. Duk lokaci da ya shigo da mutane suka zuwa su yi wasu abubuwa wanda ba shi ba, ya kamata wannan watan wa da Allah ya farlanta shi a gare mu, Allah ya ce wannan azumi da muke yi shine ya farlanta shi mu yi shi, kuma wannan azumin shine zai sakanta mana abin da muka yi bai ga ma kowa ba ladan shi. Kenan tun matashi ya kamata ya sa ma zuciyar shi sanyi, ya bi tarbiyyar da uwayensa suka dora shi akan ta, kai ya tsaya ya ringa abubuwa na barna. Duk abin da ya zamanto matashi zai zo ya zamana aikin alfahasha da zaman banza da barci da wasu abubuwa wanda ba su kamata ba, ya kamata matashi ya tsaya ya bi uwayen shi. Kan ya kwanta ya zamanto ko shi sai barci sai lokacin shan ruwa tashi ya zai sha ruwa, a'a ya zo a gidan su uwayen shi akwai aikin da zai musu. Bayan shi akwai waɗanda suke matasan ne suna da halin da za su ma uwayen su taimako su taimaka musu da wasu abubuwa, amma sai kaga matashin yayi forget, ya bar lamarin gidan, ya bar uwayen ba ruwan shi da su, sai lokacin shan ruwa yayi yazo ya ringa duba a bashi abin da su yi. Amma kuma wani abin ma muna da akwai laifi na uwaye, saboda akwai uwayen da suke tsirme ma yara gindi sai an kwambiyu kuma su ringa dora hannu aka. Iyaye su ne na harko da su tarbiyantar da yaro, hal tarbiyyar da ta zamanto ya zamanto an gwada yaran nan misali ne. Wannan wata daya shine za mu nemi duniyar mu, mu nemi lahirar mu a cikin shi.
Da takaitattun labaran muka zo ga shirin mu na ƙarshe.
Hukumomi a India yau Talata sun ce har yanzu ba su tabbatar da musabbabin mutuwar dimbin mutanen da aka ga gawarwakin su a kogin Ganges ba. Jami'ai a jihar Bihar sun ce an gano gawarwaki 71 jiya Litini, a yayin da kuma jami'ai a jihar Uttar Pradesh da ke makwabtaka da jihar ta Bihar ke cewa an gano gawarwaki wajen 100 daga jiya zuwa yau Talata. Hotunan yadda gawarwaki ke ta yawo kan ruwa ya janyo fushin jama'a da kuma raɗaɗin cewa wasu ne da suka mutu sanadiyar cutar corona. Isra'ila ta sake kaddamar da hare-haren jiragen sama a Gaza da asubahin yau dinnan Talata, inda ta auna wani bene na wani kwamandan Hamas, yayin da mayakan Hamas suka cilla makamai sama da 250 kan Isra'ilar.
Masu sauraro, da haka muka zo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan ranar. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirin mu na karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana, za ku ji saura bukan aikin mu dauke da wasu rahoton nan. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, sai wadda ta daidaita mana sauti Julie Lazarus Gratiam, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia, da fatar ku kwana lafiya. Mu kuma mu sha ruwa lafiya nan da kimanin sa'o'i 4:30. Bis salam.